الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لسريحة ورمع وأن يمشي نلي تنين مشرين لتقص ga watan Rajab a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 23 ga watan 3 a shekara ta 2020 na lissafi miladiya. Zamu darasin mu yau na 116 a karatun da muke na littafin Fadlul Islam tare da sharhin sa. Makon ne gabata mun dan karanta abu kadan saboda tambihi da muka yi akan muhimmancin tsayawa da wadatuwa da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma matsayin da malamai suka dauka dangane da karanta littattafai, da yake akwai wasu abubuwa a ciki na karkashewa musamman littafan yan bid'a, da kuma duk wasu aqidu dai wadanda suke ba daidai ba. Za mu tashi yau je a ci gaba da wannan bangaren inda yace wali hada kana min al manhaj alladhi warithahu a'immatu al islam min as salaf as salih al awwal an yastaghnu bil kitab bil kutub an nafi'a an al kutub allati istamalat ala haqqin wa batil. Cewa shi yasa ma yana daga cikin hanyar magabata, wato manhaji, in an ce manhaji da ma'ana nufin hanya gwadabin da suka saba bi, allazi warithahu a'immatul islam, wanda malaman musulunci manya-manyan shugabannin addinin musulunci suka gada min as-salafi as-salih, daga magabatanmu na kwarai da suka gabata. Al-awwal wato sahun farko na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa an yastaghnu bil kutub an-nafi'a, cewa su wadatu da littattafai masu amfani, anil kutub allati istamalat ala haqqin wa batil, su riki wadannan littattafai masu amfani wanda aka gina aqidinsu akan Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, si watsi da littattafai waɗanda suka kunshi gaskiya da ƙarya. Littafin da ka san akwai gaskiya a cikinsa, akwai kuma ɓata a cikinsa, mai shi ya ambaci ɓata ko da ba da niyya ba, to ya kamata ko ya wajaba mutum ya kiyaye irin waɗannan littattafai, sai idan mutum malami ne mai bincike. Amma lallai a tsoratar da mutane cewa littafi kaza, ko da wanda ya rubuta shi ga abin da yake kai, to inda ya faɗi wani abu wani daidai ne wani kuma ba daidai ba, to a tsoratar da mutum, alal aƙalla ka gaya wa mutum ya san cewa akwai abu kaza marar kyau a ciki, yadda in ya zo karantawa ba zai ɗauka komai daidai ba ne. Kasan idan kana karanta littafi, in dai farkon karantawar kana da nutsuwa da malamin da ya rubuta littafin, za ka ji cewa duk abin da ya faɗa kana ɗauka. Amma ko in tun farko an gaya maka to ka kiyaye wannan malamin manhajinsa fa kaza ne, dan aqida kaza ne, to kasan in ka bi wannan wuri da zai goyi bayan aqidarsa ko ya bata kariya, to ba za ka yi mamaki ba. Shi yasa har wasu malamai sukan ba wa mutum wata ka'ida, daga cikin abin da za ka yi amfani da shi ka gane malami yana kan hanya daidai ko akwai matsala ta ɓangaren aqida da girmama nusus, ka fara duba manhajinsa a babin al-asma'i was-sifat. kaga yaya yake yana tabbatar da sunayen Allah da sifofi ba tare da tawili ba, ba tare da canza musu ma'ana ba, ba tare da ta'abili ba, to ta nan sai ka fara ganewa. In ba ka san komai akan su ba, in ko ka sani an gaya maka wannan ba mu'tazile ne, to ka sani, ka san ka zo babun da yake da alaka da al-usulul khamsa nasu, to za ka gani. In aka ce maka kuma wannan malami bakharije ne, yana kafirta musulmi, yana kira ga tawaye ga shugabanni, ra'ayinsa shine a kafirta al'umma, a yi ta kashe-kashe da sauransu, to shi ma ka sani. In ka zo karantawa za ka je na halatta maka irin waɗannan abubuwa ɗin cewa babu laifi. Kaga ba za ka zo kana karanta littafinsa kana amfani da shi a matsayin hujja ba, saboda dama ka riga ka san yana da matsala gefe kaza. Wanda kuma idan ka ga irin wannan, to nasihar da za a baka ita ce dama ka tsoraci wannan littafi gaba ɗaya, idan kai ba ɗalibin ilimi ne mai bincike wanda ya san zai iya damar mayyazewa ba. In ba ku manta ba, mun yi maganar wannan abubuwan makon da ya gabata, aka sa abubuwan gida uku ko na san insha Allah ba ku manta. To sai ce alhamdulillah, alqasdu abin da ake nufi shine salamatul mu'mini fi dinihi, shine mu'mini ya kubuta a addininsa. Wannan shine babban abu. In ka ji wani malami ma yana tsoratarwa cewa wane ka kiyaye, din bai kamata a ce wai saboda ko san haɗin kai, ko kuma dan kar a soke ka a ce ka soki wani, sai ka bar mutane su ta karanta komai ba tare da ka faɗakar da su cewa a cikin littafi kaza fa akwai matsala kaza ba. In kai haka ai ba kai nasiha ba. Yawwa, nasiha ita ce ka baiwa abu haƙƙinsa, cewa littafi kaza yana da kyau a ɓangare kaza, amma fa akwai matsala go kaza, don haka da za ka wadatu da wani mai kyau gaba ɗaya wanda ba wannan ba, da hakan ya fi maka. An fahimci abin? Amma in mutum ɗalibin ilimi ne, zai iya sayi littafan kowane ɓangare ya karanta, kuma zai iya tamyizi. Mun dai wannan maganar a baya. Sai ce alqasdu salamatul mu'mini fi imanihi, abin nufi dai dama shine ya zama mu'mini ya kubuta a imaninsa. Fa idza kana kadhalika, in ko abin haka yake, fa huwa yastaghni bima sahha min al-kutubi, lalle inda yana da hankali ya san abin da yake, to ya wadatu da littattafai ingantattu waɗanda aka gaya masa cewa masu su waɗanda suka rubuta su suna kan hanya mai kyau mai kakkiya, ba su da karkatacciyar aqida. Aw qalla fihi al-ghalat mimma kathura fihi al-ghalat, ko kuma ya kiyaye ya wadatu da littafan da kurakuran kaɗan ne a ciki daga littattafan da za a ce kurakurai masu yawa ne. Don samun littafin da ba kuskuren, a ce gaba ɗaya sai ka samu wanda babu kowane irin kuskure, to yana da wahala. To amma kuskure na aqida wanda matsalarsa ta fi girma, to ya kamata ka kiyaye wannan kuskure. Ko na istihadi akan abin da shafi halal da haram, wani malami yana ganin halaccin kaza, yana ganin kaza, in ba ganganci ba ne yana kare abin da yake batsin, wannan ba matsala ba ne taɓan in dai ka fahimci inda ya dosa. Yawwa, karanta wannan. Amma wanda yake matsala ce ta aqida, matsalar aqida ku za a iya dasa maka ita ba tare da ka sani ba. Yawwa, duk kana ganin kana da wayo, ka yi karatu, ka ce ai mu yanzu mun kai matsayin da ba za a yi wayance mana ba aqida. A'a, wanda ya karanta aqida ma tsagoran abin da ya karanta kenan, kullum yana buƙatar a yi masa tambihi akan wani abun ballantana wanda littafan aqidar kaɗan ma ya san sunansu, jin sunan ma yake ba ka ballantana a ce ya karanta. To gaskiya akwai buƙatar ɗaliban ilimi a riƙa kiyayewa littattafan da za a karanta, kar a je a ɗauko aqidu waɗanda suke a ko su tada hankalin al'umma, su kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma, ko kuma wanda zai zo yana kafirta al'umma, ko kuma wanda zai zo ya jefa ka a hanyar mai da wani wanda ba Allah ba ka mai da shi Allah, ko kuma wanda zai zo yana zagin magabatan wannan al'ummar tamu baki ɗaya, yana tsine musu, yana kafirta musu. Duk waɗannan ka kiyaye littafin da kake karantawa. Shi yasa sirrin da akan baiwa ɗaliban ilimi in sun je sayen littafi abinda ake dubawa wajen sayan littafi in ka je kasuwa, kasuwar da ake sayar da littattafai, kai kuma ɗalibin ilimi ne, ka iya larabci, kana san littafi akan wani abu, inda damar da musamman a zamanin yanzu kana san littafi a fanni kaza, to ka buga wani malami da ka san ya san wannan fannin, ka ce da Allah kana san littafi mai kaza mai kaza, ko na mafara masu fara karatu, ko na matsakaita, ko kuma na manya manya, ina son in kware a wannan fanni, wani littafi ya kamata in fara, wannan ita ce nasiha mafi girma, ka nemi shawara daga wurin waɗanda suka san abin, sai ka rubuta littafi kaza je ka nemo, sai ka je kawai ka siyo, la'alla ma zai ce maka je ka siyo za mu karanta tare da kai, yi magata ba karami ba. To in baka samu wannan ba, ka je kasuwa, kada lama'an wal kyalkyalin unwanin littafi ya dauke ka, ko can adan da aka yi wa littafi wajen bugu. Na farko, in baka san sunan mai littafin ba, baka san malamin ba, baka san manhajinsa da ya aqidarsa take ba, to lalle kai tambaya a kansa, wannan malamin wane ne, ya yake, wace irin aqida ne da shi, dan kar in je in dauki guba in kai gidana. In baka sani ba, ko wanda ka tambaya bai sani ba, sai ka tambayi wanda ya sani. In ka san malami, to dama wannan abu da sauki. In baka sani ba, ko kuma ka sani din amma kai littafin na wani fanni kake so, to in baka samu wanda zai gaya maka ba, to lalle ka gaggawa ka yi hakuri. Ai, mana gaggawa ba taka bace, kai hakuri sai ka samu malamin da zai gaya maka a fanni kaza ga littafin da bi. In kuma wani malami ne da ka riga ka san shi da tsayuwarsa akan hanya, to wannan ko a wani fanni ne ka iya sayan littafinsa. Yanzu kamar ka je kasuwa ne, ka ga littafi irin su Ibn Taymiyyah, ka ga Ibn Qayyim, ko ka ga irin su Malam Salih Ali Sheikh, ai da sauri za ka sayi littafinsu, ko a me suka yi magana, wannan ba za ka samu wata damuwa. Amma malamin da baka san shi ba, to kar kai gaggawar sayi littafinsa, sai ka tambayi waɗanda suka sani, sai su maka a'a wannan in ka zo babi kaza za ka ga akwai matsala a ciki. Makon da ya wuce mun magana akan wanda ya rubuta littafi ya taba sahabbai a ciki, aka je aka karbi littafin aka ona shi, ko ba haka bane? To Allah dai kyauta wannan dai. Sannan kuma in baka san duk waɗannan ba, baka samu wanda zaka tambaya ba, to fara karanta muqaddimar littafi, ka tsaya a tsaye a shagon littafin ka karanta muqaddima daga farkon muqaddima har ƙarshe. Duk mai littafi ya rubuta yana faɗa maka abin da ke ciki a dunkule, ya rubuta ne dan bayanin hukuncin kaza da kaza da kaza, saboda an bashi shawara kaza da kaza, ko ya duba babu littafi irin wannan kaza da kaza, sai ya rubuta. To wannan zaka karu, sai ka iya bin kuma fihrisa a ƙarshe. Fihrisa shine abin da yake nufin bayanin content, me a ciki, akwai babi na kaza na ɗaya, akwai kaza na biyu, akwai kaza kaza da kaza, me hukuncin kaza, ka karanta wannan gaba ɗaya, shikenan sai ka sa kuɗin ka ka saya, ka san abin da ka saya. Ko akwai wani abu, insha Allah daga baya sai ka bincika. A dai rika kula din, wannan shine mafi kyau, da ka je kai hasarar addininka gara a ce ka hakura wani littafin baka sai shi ba, idan ba shi da kyau. To sai ce wana ha manahin la yu'manu fiha, idan cewa ya karkata zuwa ga wata makarkata wadda babu aminci a ciki, to in irin waɗannan ne kar ka saya. Sai ce fali hadha yanbaghi alla yanzura, ya kamata kada mutum ya dubi, bal yajibu alla yanzura, kai ba wai ya kamata ba, a'a wajibi ne kada ya karanta fil kutubi allati fiha dalalat, kada ya dauki littattafan da yake akwai bata a ciki ya karanta. To an gaya masa malam wani yana da matsala guri kaza, kuma yace dole sai ya karanta, indai dalibin ilimi ne mai neman ilimi farko farko, to rubu da irin wannan, ya fara karanta littattafai na malamai mai ƙauƙu, sannan a hankali yana son bincike, in ya balaga a ilimi to sai kuma ya rika karanta abinda zai yi bincike a kansa. Bal yajibu alla yanzura fil kutubi allati fiha dalalat hatta inna ahlal ilmi qalu, kai malamai ma har sai da suka ce inna kutuba ahlil bid'i, littattafan yan bid'a yajibu ihraquha, wajibi ne ma a kona su, wajibi ne a kona su. Amma waye mai konawar? Waye mai konawar? yawwa hukuma za a kai ma karka je ka kona mutum littafi ka ce kaga bidiya a ciki shi ma yazo kona gidanka gaba daya yace ramu ko ne kago a haka ko ba za a samu zaman lafiya ba yawwa idan kana da sulta ne kana da iko to shine zaka iya yin wannan amma idan baka da iko abinda zaka iya shine wannan fa illam yastati fa bi lisanihi sai ka tsaya iya wannan an gane yawwa saboda abin didda ba mallakar ka ba sai ka iya jawo zaman a rashin zaman lafiya in ka ce zaka kawar da shi da hannunka wannan kuma na san ka'ida ce sananne a gun daliban ilimi wajen babin al'amr bil ma'ruf wa annahi anil munkar a ina ne sai ce wala damana ala man ahraqaha malaman fiqhu a cikin littafansu sun yi bayanin cewa wanda ya kona littafin dan bid'a aka kawo shi kara hukuma za ta ce je ka baka da laifi kuma ba zai biya ba to amma fa inda hukumar da ta damu da wannan amma in ba hukuma za a ce kowa yana da yancin sa yayi abin da ya ga dama in wani ya kai ka kara kuma to kaga kai zaka biya an fahimci wannan yawa wannan an samu a zamanin da khalifofi na musulunci a can ba ko daular Banu Umayya da daular Banu Abbas zamanin irin su Mutawakkil da bayan su wanda suka tsaya suka yi maganin Mu'tazilawa bayan su Ma'mun sun gina su an samu lokacin da suka rika kona irin waɗannan littafai na bid'a aka yi maganin irin waɗannan fitintunu to inda ƙarfin mulki shine za a iya wannan kuma ba ƙarfin mulki karka tsokano abin da zai zama sababin tashin hankali amma abin da ake faɗa shine hukuncin shari'a yana nan a cikin littafin fiqh wanda ya kona littafin dan bid'a sai dan bid'ar ya kai shi kara to alƙali ya ce je ka ba komai a kanka an banci zancan wannan shine abin da ke faɗa hukunce in za a yi hukunci irin wannan yawa sai ce kama zakaruhu fi akhir kitab al-ghasb min kutub al-fiqh kamar suka rubuta a cikin ƙarshen littafin al-ghasb al-ghasb shine kwace sace-sace da sane da yankan aljihu da makamantan irin waɗannan abubuwan a babin fiqh inda aka yi maganar irin wannan idan mutum ya yi irin wannan ana cewa ba komai la damana alaihi ba zai biya ba ya'ani babul ghasb min kutubil fiqh a cikin littafin fiqh an rubuta waɗannan a cikin wasu daga cikin littattafai yace wa hadha yadullu ala anna kutubad dalalati wannan yana nuna maka akan cewa littafan da suka kunshi bata hiya min babin aula an tumna su suka fi cancantar a hana su idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama mana'a umar min an yanzura fi at-taurati idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hana sayyidina umar karanta at-taura at-taura kuwa asalinta daga Allah take aka biyo annabi Musa sunanta dai alal aqalla daga Allah yake a cikin kuma ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din akwai wani abu na gaskiya akwai abin da ba daidai ba haka mu mata mu je yanzu akwai abin da yake gaskiya ne akwai abin da ba gaskiya ba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sayyidina Umar karanta ta to kaga wani littafin daban da aka tabbatar da ya kunshi bata to ya cancanta a ce shugabanni sun hana shi wannan yana ilmantar da mu irin abinda dama yana daga cikin aikin da shugabanni suke wa musulunci na gata musulunci gatansa wallahi shine shugabanci in aka ce ba shugabancin da zai tsare haƙƙin musulunci to musulmi sai zama abin tausayi za a zo a zagi Allah kowanne mai wa'azi yana da ganin yana da damar da zai zo ya faɗi abin da ya ga dama ya zagi hadisan manzon Allah ya zagi Qur'ani ya zagi Allah ya koma ya kwanta sai a ce ai zauri ne da kowace rayuwa ce ta yancin dan adam kowa yana da dama ya addininsa babu wani abu na dokar kasa da ya hana sai idan zai tada hankali to kuma ita wannan wani lokaci tana da matsala waɗanda ba sa san abu sai su tsoratar cewa za su tada hankali to dan tsoron tada hankali kuma sai a ce to shikenan a hakura dan ka duk wanda baya tada hankali kaga kenan ba za a tsorace a saba masa tasa aqida ba wannan kuma matsala ce ta wannan abin da ya shafi haƙoƙi din ya kamata a ce ana lura da su to sai ce fa idan dan haka al manhajus sahih hanya wadda take ingantacciya an yurabba an-nasu fi ad-da'wati ay tarbiyar mutane a wajen da'awa wa an yurshadu kuma a shiryar da su ila ma yanfa'uhum fil ilm, zuwa ga abin da zai amfane su a ilimi. Alladhi yuqabiluna bihi Allah jalla wa ala fil akhirati, wanda za su haɗu da Allah da shi ran kiyama. Babu wani gata da za a yi wa dan adam irin a nuna masa hanyar da in ya mutu zai shiga aljanna. Duk abin da za a tara maka, yanzu misali kun ga a irin tafiya da ake a zamanance, idan aka zo za a yi zaɓe, masu siyasa galibi mai suke kiran mutane zuwa gare shi, alƙawuran da suke yi a kan me, harkokin duniya ne, za mu muku kaza, za mu muku kaza, za mu muku kaza, duka abin da daɗin rayuwar duniya za ta yi daɗi. Ba mai yin kamfen ya ce muna da wani abu da za mu taimaka muku hanyar shiga aljanna, mu sa ku kaza, mu sa ku kaza, ko akwai mai yin wannan? Babu. Wanda kuma yana daga cikin manya-manyan abin da za ka yi wa al'umma, wallahi ka yi abin da al'umma za ta kintsu a kan hanya. Ladan da Allah zai bai wa mutum, Allah maɗauki ya sanya shi mai yawa ne, mai yawa ne. Allah subhanahu wataala ya taimaki shugabanni akan taimakon addini. Allah subhanahu wataala kuma ya tsare mu daga kowace irin fitina. Sai ce wal ilmun nafi, na tuna kun san kissar Khalid bin Abdullah al-Qasri, mun taba zancanta anan, wanda daga cikin gwamnoni zamanin Abdul Malik ibn Marwan a Iraki, shine wanda ya yanka Jaham ibn Safwan, ai ibn al-Ja'd ibn Dirham, al-Ja'd ibn Dirham, kun taba jin sunansa? Wani gawurtaccen mai bid'a ne, shine a duniyar musulmi shine ya fara fitowa kuru-kuru gaban mutane, yace lam yukallimi Allahu Musa taklima, zancen cewa wa kallama Allahu Musa taklima, yace ƙarya ne, Allah baya magana. Kuma yace annabi Ibrahim Allah bai dauke shi a matsayin khalili ba, ba Allah yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila ba, sai ce sam wannan ƙarya ne, Allah baya ba shi da khalili. In an ce khalili ai masoyi, in an ce soyayya ana nufin wani rauni ne a zuciya wanda yakan sa zuciya ta karkata zuwa ga masoyi ta zama kaza da kaza, Allah ku zuciyarsa ba rauni, don haka Allah baya soyayya. Ku duba fa kuma daga falsafa ya shigo wannan abu. Allah ne ya faɗi khulla din ne, ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima mene khalila. To Khalid ibn Abdullah al-Qasri a matsayinsa na shugaban gari a ranar Idi ya tashi ya yi huduba, tunda dama su ne masu huduba shugabanni, ya tashi ya yi huduba bayan an yi sallar Idi, Idin kuma na babbar sallah ne. Sai ce kowa ya je gidansa ya yanka ragonsa, mu kuma yau za mu yi layya da Al-Ja'd ibn Dirham. Jama'a duk suka juyo, aka sa hauni, aka kwantar da Ja'd ibn Dirham, aka yanka shi saboda ya karyata Qur'ani, ya karyata Allah. Daga ranar nan bid'ar wannan abun tsit aka daina ta, ba wanda ya taba Qur'ani ya zage shi ko ya wani abu, sai zama tarihi. Har yanzu ka rubuta littafin tarihi za ga ambaton waɗannan. To wani lokaci za ka ji wasu a irin wannan zamanin namu sai a ce ai a 21st century wannan abun ba zai yi ba, ko ba ka bane? Kamar yadda za ka ga yancin dan adam ana ta kokari a cire hukuncin ridda daga littafin fiqhu, daga dokokin kasashe, dan hukuncin ridda ai perception din ku ne, ku ce wane ya fita, interpretation din ku ne na addini, wane ya fita daga addini, ba ku da iko. Sai aka hana irin waɗannan abubuwa, yana cikin convention da ake sa kasashe su sa hannu a daina su. To nan duka wani abu ne da ya fi ƙarfin gyaranmu, amma iya gwargwadon abin da za mu iya, yana da kyau a riƙa yi. In aka bar al'umma su za su riƙa, yanzu kun ga abin da ya faru a Kano ƴan makonni, wani mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, yara suka je suka ƙone gidansa. In aka tafi da irin wannan, to kuma ba za a samu zaman lafiya ba, domin duk wanda ya ɓata aƙidar wani shi ma zai ji. Ni ba na goyon bayan irin wannan ɗin a ce ana yinsa. Ko mutum ya yi, kada mu ɗau doka a hannunmu mu ce za mu je a ƙone gidansa, domin wata ran kai ma haka sai wani ya gangan ko da magoya bayan sai su zo gidan su ce ai kai ma maƙiyin addini ne, maƙiyin manzon Allah. Kun ga al'umma kuma ba za ta zauna lafiya ba. An fahimci wannan abu. don haka tilas ne ya zama ashe me yafi dacewa a ce ana bada kariya ga addinin a cikin dokar kasar da ake zaune wannan kuma shine da ya bada zaman lafiya akan al'amura yadda ya kamata Allah dai ya samu dace to sai ce wal ilmun nafi'u shi ilimi ne amfani huwa salasatu aqsami kashi uku ne ilimi ne amfani kashi uku ne yace kullu ha fil qur'ani duka suna nan a cikin alqur'ani kama wasafa ibn qayyim kamar da malam ibn qayyim ya ambata bi qawlihi a cikin nuniyarsa ai kun san nuniya sai ibn qayyim da yake akan aqida yace wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu bi tibyani علم بأوصاف الإله ونعته أو نبغ ووصفه وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والعلم أقسام ثلاث في علمي كشي أكله ما لها من رابئن باشدنا هدو علمي كشي أكني باشدنا هدو والحق ذو تبياني كسكياكو أبين فيكي علمي نفرقو علم بأوصاف الإله سمن صفوف الله ونأته شين دي نأت دا صفة أبو ديني نوا دي دي lafazin na'ati bai zo a cikin lafazin qur'ani da sunna a sifanta Allah da na'ati ba sai dai awsaf kamar da yazo a cikin hadisi wa kadhalika al-asma'u lid-dayyan hakanan da sunaye ga Allah madaukaki ad-dayyan mai yin hukunci ran kiyama mamallakin a ranar sakamako mai hukunci sannan kuma yace wal-amru wan-nahyu mun ji biyu ko asma'u wa sifat sai kuma wal-amru wan-nahyu da umarni da hani sanin umarnin Allah duk abin da ya umarce mu na ibada da abin da ba ibada ba da umarnin da ya mana na mu'amaloli da kyautatawa juna kyautatawa makwabta kyautatawa iyaye kyautatawa yara tarbiyya duk waɗannan ba umarni bane to duk yana cikin ilimin addini wannan ayyuka kuma hanin da Allah yayi kada ai kaza duk abin da Allah hana wannan duk suna ciki al'amru umarni mafi girma shine me tauhidi har zuwa kuma abubuwan ibada da sauran abubuwan mu'amaloli hani mafi girma shine shirka har zuwa kuma saban Allah kaba'ib da saga'ib da kuma abubuwa dai da makruhai da ba a so yace wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jaza'uhu yawm al ma'ad athani da kuma sakamakon da Allah zai bayar yawm al ma'ad athani ranar makoma wato ranar ta biyu shine ranar tashin alkiyama sai ce wal kullu fil qur'ani dukkan wannan yana cikin alqur'ani ma'ana abin da malaka yake nufi babu wani ilimi da amfanin sa ya kai wannan ilimi duk ilimin da kake da shi a duniya zaka ga cewa ran da ka mutu ka bar duniya dangane da kai dai amfanin sa ya kare sai dai wasu su yi amfani da shi ko a fannonin abin da ya shafi ci gaban rayuwa da sauransu in ka kyautata niyya ne da niyyar taimakon al'umma shine fa zaka samu lada amma ayyukan duk da zaka karanta a rayuwarka ta ilimin boko da likitanci da me kai kokari kana hadawa da niyyar taimakon al'umma kar ka bari albashi kawai zaka yi domin sa in kai don albashi dama ba aikin ibada bane sai ya zama cewa baka samu lada ba amma in ka sa niyyar taimakon al'umma a ciki to sai ka samu lada a cikin aikin da kuma ba na addini bane amma duk da addini yana bukatar wannan abin an fahimci zancen da nake daka kullun ka rika rabtin aikin ka na duniya ka hada shi da niyya mai kyau to a shine zai zama wato ka samu rabo amma in ba wannan ba to ilimin da zai maka amfani a lahira da zaka shiga aljanna da shi wallahi shine wannan ka san Allah ka san tauhidi ka san shirka ka guje ta ka san umarnin da Allah yake so kai masa abin da yake so ka nisanci abin da ya hana wannan shine zaman ka lafiya da Allah in baka san wannan ba to Allah fa akan sa sai maka azaba wancan ko wani amfanin duniya da zaka mutu a kabari ba za a tambaye ka akan sa ba
ko ka taba jin an tambayi wani mutum a kabarin sa me yasa baka zama likita ba, me yasa baka zama kaza ba? Ba discouraging wannan abun muke ba, a duniyar mu dole ne mu wannan aikin na boko, dole ne saboda mu rayu. Amma abun fada shine lalle fa ba akan sa za a tambaye ka baran kiyama, dan haka in ka zauna baka san wanda za a tambaye ka akan sa din nan ba, kai ne mai hasara, kuma da shi za a shiga aljanna. An fahimci zancen mu insha Allah. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya ba mu tawfiki. Yace wal kullu fil qur'ani was sunan allati, dukkan su wannan suna cikin alqur'ani da sunna, wadda ja'at tazo an al mab'uth bil qur'ani bil furqani, wadda tazo daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda aka aiko shi da alqur'ani, wanda daga cikin sunayensa shi alqur'ani akwai al furqani. Yace wal kullu yani kullu anwa'i hadhihi al ulum, din nau'o'in ilimin nan guda uku da ya ambata da kuma rassansu da suka barbazu, to dukkan su suna nan a cikin alqur'ani. Sai ce wa hadha yadullu ala anna al uluma an nafi'a lil mar'i, wannan yana nuna mana kan cewa ilmomi masu amfani ga mutum fi dinihi a addinin sa, wa fi ma yanfa'uhu fil akhirati, da abin da zai amfane shi a lahira, wa ma yuhassilu bihi lihtida'a fi amri dinihi, da abin da zai samu shiriya da shi a lamarin addinin sa, wa yarshudu bihi ila sawab, kuma zai shiryu da shi zuwa ga abin da yake daidai, wa yatakawwanu bi al ilmu fi sahihi, kuma da shi ilimi zai kankama zai kamu, wato zai samu shine yatakawwanu zai kasance fi sahihi, abin da yake ingantacce. Hadhihi kulluha fil kitabi, duk waɗannan suna nan a cikin littafi. Ma'ana duk ilmomin nan da za a shiga aljanna a sakamakon sanin su, to suna nan a cikin Qur'ani, suna cikin kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A dunkule ilimin addini shine ilimin da zaka rabauta da shi ran kiyama ka shiga aljanna, duk waɗannan abubuwan suna ciki. Sauran ilimi wanda ba shi ba, to niyyar ka ce zata kulmado shi ya komo ya zama addini. Sannan mun sha fadar wannan abun a munasabat da yawa, cewa abubuwan da kake yi na al'ada na mubahat, abin da yake ya halatta cin abinci ne, bacci ne da sauransu, in ka yi su da niyya mai kyau, da niyyar ka samu karfin yin ibada, sai su tashi daga al'ada, sai su koma mai, sai su zama ibada, ashe sai ka samu lada. Ashe aikin ka kai ma na gwamnati, da injiniyarin da ka karanta, da likita da ka karanta, da me duk zaka iya juya shi ya zama aikin da zaka samu lada a wurin Ubangiji, saboda me? Saboda niyyar da zaka sa a ciki na taimakon al'umma, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu dace. To sai ce wa fi sunani, haka yana nan a cikin sunan, wa fi hadis salafi, shine kuma a cikin hanya da shiriyar magabata, wa fi ma sataratu aidil ulama, da kuma abinda hannun malamai suka rubuta, al-ma'munun, waɗanda suke amintattu ala shari'ati, waɗanda aka ba su amincin kiyaye shari'a, sun san abinda Allah ya ambata da ma'anar maganarsa da me yake nufi, da kuma abinda ya bayar na umarni da ya za a yi da shi, ya za a karantar da mutane, fi kutubihim, a cikin littattafansu, abinda suka rubuta a cikin littattafansu, kutubul aqida, da littattafan aqida, au kutubus sunna, da littattafan sunna. Ina ce littattafan sunna ana nufin me? Littattafan hadisai da aka ruwaito ta fuskoki daban-daban, au majtahadu fi, ko kuma littattafan da suka yi ijtihadi, mimma nazaru fi nususi, bayan abinda suka duba a cikin nassoshi sannan suka rubuta na littattafan fiqh. Kun yake nan dai a dukkule littattafan da Qur'ani da tafsirinsa, da hadisai da sharhohinsu, ko sannan kuma da littattafan fiqh da sauran littattafan da malami suka rubuta a majalat, inda akwai shiriya a cikin su, kuma littattafai ne da za su amfana, to a karanta su, ka wadatu da su, kar ka bi hanyar da take tabata, tunda shine wannan siyakin zancen mu, ko kar ka kalanta littattafan da za su batar da kai daga kan hanya. Hadha huwa alladhi yanfa'u, wannan shine abin da zai amfani, walidhalika kullama kana almar'u aktsara nushan lil ibadi, gurgudan yadda mutum duk lokacin da ya zama ya fi zama mai nasiha ga bayi, fa innahu yarshuduhum ila hadhihi alkutub an-nafi'ah, to zaka ga yana shiryar da mutane zuwa ga waɗannan littafan masu amfani, ba zaka ga yana cewa su je su karanta littafai da za su sa musu kokonto a addinin su ba. ويضعف نظر أولئك في كتب المختلفة سننكما واتو binciken waɗannan mutane zai raunana a cikin sauran littattafai daban-daban wato waɗanda suka saba wa hanya ma'ana kenan kar a gwarzantar da mutane a ziga su su karanta littafin da za su sa musu kokonto addini amma duk littafin da zai amfane su duniyar su da lahirar su to a shiryar da su su amfana da shi sai ce wa hadha zahirun fi anna kathirin wannan a bayyane yake cewa da yawa daga mutane inna man harafat afkaruhum da yawa daga cikin mutane tunaninsu ya karkace ne wa mafahimuhum da kuma fahimtarsu wa nazaratuhum da kuma mahangarsu matakin da suke dauka ko matsayar da suke dauka dangane da abu wa asbahu yatasawwaruna ashiya'a ala ghairi alhaqq suka wayi gari suna suranta abubuwa ba akan gaskiya ba wannan me ya sanya su ya annahum nazaru fi kutubin mukhtalifa saboda sun karanta sun yi bincike a cikin littattafai waɗanda suka sassaba ma'ana littafin da yake daban-daban ba irin waɗannan ba waɗanda suka kauce daga hanya ma'ana littafin da suka saba wa gaskiya shi ke nufi da mukhtalifa kamar yana nufin kutubin mukhalifa ma'ana ai mukhalifa lis-sawab mun gane nan sai ce an-nazaru fil kutubil mukhtalifa qad yu'athiru ala talibil ilm yace irin wannan karance-karancen a littattafai daban-daban din zai iya maka tasiri akwai wani abin da ka karanta shi da dadewa ma amma sai ga tasirin sa yazo daga baya ne yana ta binka wani abu a cikin rayuwarka a dabi'arka a halayenka sai ka ka dan doso wani abu baka sani ba ka dade shi wannan yana nan a cikin rayuwar mutane to ballantana abin da yake da tare da aqida ina tuna wani bawan Allah lokacin da can shekarun baya muna yayin karance-karancen novels na turanci a karance-karancen yaje karanto wani littafi da sai da ya daina sallah ya sai ba Allah ko injiniya ya san shi to amma alhamdulillah yanzu ba akan wannan yake ba Allah ya shiryar da shi amma kullun ina karanta littafai da ake bata a kansu sai na tuna wannan mutum Allah madauki kuma da rahamarsa sai shiri wannan bawan Allah shiriya kuma kyakkyawa alhamdulillah to amma a da a garin karance-karancen nan ya karanto irin waɗannan littafai wani dama yanzu ma ba a samun irinsu duk da an yi sabi daban-daban mutum ya karanta ya fita daga addini kwata-kwata yanzu an samu wasu suna yin wannan ko babu ko da ba karanta novels ba alal aqalla dai karance-karance musamman yanzu da aka samu social media din nan yau mutum ya buda yanzu musamman daliban ilimi masu google ku kiyaye littafin da kuke bincike ya taba ku labari anan ina bin wani lokaci dalibi ne na masters a bashi assignment ya je ya kawo wani aiki sai ya je internet ya yi google kamar yadda ake ya tambayi sheikh google shi kuma shi google ya harba shi inda ya harba shi ya je tattaro gaba ɗaya abinda ake so ya tabbatar sai ya dauko daga littafan waɗanda suke kin wannan abu akan falalar sahabbai ne sai ya je kwaso a littafan shi'a aka zagi sahabban kuma duk bai gane ba shi bai fahimta ba ya lulluɓo ya kungudu ne kawo na buɗa masa na duba na mai da shi zuwa ga website ɗin da ya dauko wata kaga wannan asar gashi ga masu shi yanzu da yawa mutane ko ɗalibai a jami'a kan komai ana bashi a sami kawai sai ya je google sai ya tattaro abu shafi ba kowa kuma yake tsayawa ya karanta komai a hankali ya ga wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba sai ya laftaro kawai sai ya kawo malami su malami ya zo dubawa sai ya ga kaza ko ya je ya kwafo na wani ya rubuta ya sa a net shi ma sai ya kwaso sai ya kawo sai ya canza sunansa sai ya kai duk ana yin wannan Allah zai kyauta to idan mutum ba shi da rusuhi a ilimi bai tabbata ba ilimi yana da hatsari a ce komai zai je karanta in dai har yaro zai je a internet zai karanta abinda zai kafirce wa Allah to kaji ai ya wajaba ya zama ana zuba ido sosai akan me yara suke karantawa yarinya a cikin gidansu ba ta zuwa ko ina a internet a hira da chatting da wani daga wata kasa hatta ko ba kirista a kasar larabawa take na baku labarin nan da dadewa to yanzu abun ya yadu ya mafi irin wannan zancen da ake Allah da ya kyauta. Daka wajibi ne gaskiya malamai da suke tsaye da mutane su ce littafi kaza shine daidai, littafi kaza ba daidai bane, wallahi masu nasiha ne, kar ku kiyamace abu ne. Sai fa idan mutum ya wuce iyaka ya yi rashin adalci, to wannan wani abu ne daban. Amma dai a ce a bar mutane komai daidai ne, to gaskiya wannan kuma ba nasiha ba ce. Sai fa idan mutanen su ne kuma ba gaskiya suke so ba, amma mutumin da zai zo gabanka yana son gaskiya, to nasiha ita ce ka gaya masa abin da ke shine gaskiya. سيتي النظر في الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيرا زي إيسان ياشي متحير يلوئك يلسما عند ذاشي شسا باء سن كرنجة كرنجة باتارد للسابي با باتارد كما شرير مالمي با دل تابن ذا كرنجة كنيمشا ورا أكون بوكوني كتنبي بروفيسا ديسان أبن سوسي شدا الله وانا لتابن أسلم سدمي أكيشي kuma a cikin sa akwai mai da mai da mai, sai ce eh amma ka kiyaye wuri kaza, ka amfana ko baka amfana ba, da ka dauka komai daidai ne sai ka je ka karanta daga farko har karshe. Kuma akwai ƙwararru wajen iya shigar da ilimi a kwakwalwar mutum, zai bi steps din da matakai da matakan da kafin ka waye gari baka san ka kafirta baka sani ba, sai ka je ka gaskata wani abin da ya karyata alqur'ani, ya karyata Allah subhanahu wataala. Haka dai mutum baya wasa da addininsa, addini ne shine ribarka, kana rasa shi ka rasa duniyarka da lahirarka baki daya. Allah tsari. To sai ce wali zalika ma a'zama qawla annabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa Umar girmanta ba na wasa bane. Amutahawikun yani amutahayiru, yanzu ko hakun rude, li'anna an-nazar yujibu al-hayrata, domin bincike yakan kai ga rudewa in baka samu shiryarwa ba. Me yasa a jami'o'in in za ka rubuta da masters ko phd za a baka supervisor? Me amfanin supervisor in kowa ya wadaci cewa shi ya balaga? To ba bukatar a baka supervisor. Supervisor dole kowa yana bukatar guidance, duk ilimin ka kana bukatar guidance. Za a ce to a'a wuri kaza da kaza kace, ko kalma ɗaya aka gyara ma an gyara maka. To ballantana wani littafin ne babban abin da malami za ma zai maka zai ce to ka duba littafi kaza da kaza da kaza da kaza din shi ya san su, sai ce maka duba littafai kaza, sai ka je library kai tabi. To da bai gaya maka wannan ba, in kai zaka nemo sai kai shekara wani littafin baka ma ji labarin sunansa ba. Amma malami yanzu nan zai ce maka duba kaza duba kaza. Ai muna duk wanda yake filin ilimi dai a jami'a ya san wannan zancen da nake. To sai ce sama'u ahlil bid'i, haka ne ko? Yace kai kafaratul nazari fi kutubil mukhalifa, yawa yawan karanta littafan da suka saba wa sunna, tujibul hayrata, yana wajabta wato yana sabbaba a samu rudewa. Sama'u ahli albid'i, sauraron yan bid'a, ka ba su aran kunnan ka kana sauraron su, shi ma yaj'alu fil qalbi shay, ma'ana shay'an, yana sanya wani abu a cikin zuciyar mutum na kokonto. Ko kokonto ka samu akan sunna din nan, wallahi an cuce ka. Ko a radio ka ji wani malami na bid'a yana gyara wata bid'a, rufe radion ka ki kyale shi, wannan shine zaman ka lafiya. Amma ka ce a ba komai, ai zamu iya ganewa, kuma yaje ya ruda ka, ka zo ka ji kana kunce to ai rannan a wanda rashi malam ya ce kaza da kaza, ko ka taba ji wani malamin sunna da ya ce kaza ce kaza, ya kuma wannan ya saba, to ko ya dan fi karfin hujja ne, to ka shiga matsala, ka shiga matsala. Dan da wancan malamin yana nan zai iya warware maka abin da ka tambaya. Ko kwana ɗaya ka yi kuwa da shubuha a zuciyarka kafin washe gari ka je gun malami, kuma ta sa maka tunani a kokonto a kan sunna, to ka samu matsala. To ballantana wani wata shubuhar duk bayanin malamin wani ba zai iya gamsar da kai ba, don ya danganci irin malamin da ka samu, ko ba haka ba ne? Haka a kiyaye abin, ba araha haka kawai yake. Abin yana da tsada sosai, rike aqidan nan da tsayawa a kanta ba abun wasa bane. Sai ce wal nazaru ilaihim, da kallon su aidan, wato ahli shirki, ma'abuta shirka, da ka rike jin suna burge ka ko ta rawa da suke ko wani abu, wad dalalati, da abu ma'abuta barna, wa ahli al-ulumi dalla, da ma'abuta ilimi karkatacce, fi qalbihi shay'un min adami yaqinihi bil haqqi, a hankali a hankali sai kaga a zuciyarka ka samu wani abu na rashin yaqininka da gaskiya, saboda sun dan burge ka a wani wuri, sai ka ji mutum yana cewa to kage da ma'ana ta ganin laifin mutane to gashi nan sun zo suna cikin yanzu sau nawa muka sha bayani akan wasu abubuwa ake du ko na shi'a ko na irin yan tabligh din nan wadanda su ma yan bid'a ne sai ai ai ku ga gansu kullun da aswakin su da menene to aswaki da ajijemu da yawo a masallaci da karanta littafin tablighi ne sa wannan ba shine sunna ba yawa da yada jahilci wannan ba shine sunna ba sunna ita ce a tsaya ai aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mutane amma waɗannan abubuwa sananne ne dama waɗanda suke kan harkokin su ma sufaye ne da karkatar su iri iri to amma da yake koyewa suke ba wannan abin suke gaya wa mutane ba sai ga suna rudan mutane har a masallatai kaga nan ake ba su wurin kwana da sauran su da za su zo kuma su iya jefa mutane wannan irin shubuha din wanda duk waɗannan abubuwan da gaskiya wallahi ba tsaurin ra'ayi bane kiyaye aqidarka dan kar a bata maka ita ba tsaurin ra'ayi bane in baka yi gadin wannan abun ba to kai ne zaka yi hasara wannan abun shine jarin ka fadda zaka shiga aljanna da shi in kai wasa wani ya dagula maka shi yasa ka a wata hanya saboda kokarin kai kar a ce maka baka da kirki to gaskiya kai zaka samu matsala amma fa ba a ce kai wani rashin adalci an fahimci abu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace to sai ce wan nazaru inan fa kayfa idan idza kana yaqra'u to ballantana ma a ce karantawa yake wannan kallo yake suka burge shi wannan saurarawa yake a radio yaji sun dan ja hankalin sa to ballantana a ce littafin ya dauka da kansa in kana irin wannan abun ka tuno matsayin sayyidina Umar ka hango shi kaga irin bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi yana karanta at-taura wannan fa shine sharri da muke karantawa in at-taura ga ta littafi ne da Allah ya taba saukarwa a baya amma an gurbata shi an hana ka karanta an hana sahabi babba irin Umar wanda Allah yake masa ilhama amma an hana shi karantawa to ballantana kai ka zo kana jin wani daban sai ce wa yustasqa min tilka al-ulum allati hiya ulumun mukhalifa kuma daga nan kowa ya tasqi kai zai shawo abinda zai shawo daga waɗannan ilmomi waɗanda suke ilmomi ne da suka saba lima jaa fil kitabi wa sunna sun saba wa qur'ani da sunna fayahduthu al khalal al kabir sai a samu gibi babba a aqidarka a samu kucika da matsala mummuna a aqidarka so nake mu karasa daga lokaci yace wa hadha kama zakartu laka min asbab al khalal al waqi'i fi hadhihi al umma wannan kamar da na ammata maka yana daga cikin sabubban wato baraka da ake samu fi hadhihi al-umma a wannan al-umma annaha nasha'at ko kutubun kathiratun aqliya saboda an samu wasu littattafai da suka tsiru sune nasha'at kathiratun masu yawa kuma aqliya an gina su akan hankali an yi watsi da nassoshi wala ta'tamidu 'ala al-ilmi sahihi ba sa dogaro akan ilimi ingantacce ashabuha azuba anhum ilmul kitabi was sunnah ma abuta wannan littafi ilmin qur'ani da sunna ya buyan musu la yazubu anhu mithqalu dharra ya buyan musu ilmin qur'ani da sunna ya boye musu ba sa ganewa ba su san shi ba yawa wa zahabu ila ghairihi suka rabu da shi suka bar ilmin qur'ani da sunna suka tafi ila ghairihi wal iyad billah fa hasala fihi munkhaltul kabir sai aka samu chakudewa babbar chakudewa وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به منذ صلى الله عليه وسلم ياي غسكيا cikin abin da ya bada labari fi anna zalika sababuhu alhayra cewa sababin wannan abun shine rudewa shi yasa yace wa sayyidina umar amutahawikuna fiha yanzu ko hakun rude yake tambayar sayyidina umar in ba rudewa ba ai rudewa ce za ta amma ga ta qur'ani da sunna ka ajiye shi ka tafi wani wuri ko ba haka bane in ku kawo datu da Qur'ani da Sunna to ka aje kowanne abu ka dawo ka tsaya kan Qur'ani da Sunna yace fi anna sababa anna zalika sababuhu alhayratu aw annahu yujibu alhayrata ko kuma yana sababa wato a samu rudewa washakka da kokonto warraiba da dai kokonto din shi ma duka waɗannan abubuwa sune abin da mallam yaso ya fadakar da mu akan wannan littafi ko in ce akan wannan matsala da muka rufe wannan babi da ita da wannan muka zo kan babi na ƙarshe ana kai biyar karshen babi na biyar a wannan littafi da yake magana akan muhimmancin riko da littafin Allah da wadatuwa da shi kuma a rabu da duk abin da ba daga littafin Allah ba ba daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya samu dace to saboda dan guntun lokacin da ya rage zan mana amfani da shi wajen fadakarwa da jan hankali akan abin da muke ciki a duniyar yau na yi wannan fadakarwar a wannan kwanakin ba wuri kadan ba tun daga ranar alhamis sallar azhar zuwa juma'a zuwa asabar zuwa lahadi duk an yi fadakarwa akan wannan amma nanatawar ba laifi bane magana ko ita ce wadda ta shafi wannan annoba da duniya ta auka cikinta annobar coronavirus wanda ake cewa covid-19 wato coronavirus wanda ya faru a watan disamba shine didin 2019 ina jin sirrin sunan kenan ko yau a wasu mutane suna maganganu ina ce wasu mutane ba rena su ne ba manya ne ana ganin girmansu da darajarsu malamai ne sun sa baki cikin wannan mutum kuma a hakikanin gaskiya a sa bakin nasu wani wurin ya yi amfani wani wurin kuma ya yi kauce daga daidai akwai inda ya amfani wajen hada mutane da nassoshi da suka shafi tawakkali a dogara ga Allah a san cewa babu abin da ke samun mutum na alheri ko na sharri a rayuwarsa sai da izinin Allah wannan duk gaskiya ne wajibi kuma musulmi ya samu dogaro ga Allah da yaqini da cewa duk abin da Allah ya kaddara zai same shi to sai ya same shi duk inda yake duk abin da kuma Allah bai rubuta bai kaddara bai ga dama zai same shi ba to duk kuma bankaden da ya fitowa da me duka Allah madauki ba zai sa wannan abin sa wannan yaqinin a dukkan musulmi daidai ne wajibi ne to amma wannan baya hana kuma daukar matakai shine abin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kamar da muka sani a hadisin fa'un umwas umwas wanda a cikin sahabbai adadi mai yawa suka mutu a wannan annoba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin in annoba ta zo tun kafin wannan ta umwas din ya faɗi wannan hadisi a lokacin fa'un din wannan sayyidina umar yake tambayar sahabbai aka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka samu annoba a wuri ko wancan fa'un wata cuta ta musamman ta wancan lokaci to waɗanda abin ya auku a garin su kar su fita waɗanda suke waje kuma kar su shigo wannan mataki ne ko ba mataki ne wannan ya nuna cewa ba a yi tawakkali da Allah ba shugaban masu tawakkali da Allah shi ya faɗi wannan don haka ɗaukar matakin kada ka kamu da cuta baya soke maka tawakkalinka akwai abubuwa guda hudu a duk abin da zai faru akwai sababi akwai musabbab akwai musabbib akwai as-sababiyya sababi shine abin da zai jawo wani abu ya auku shi abin da zai auku a sakamakon sababi shi ake cewa musabbab mai haifar da sababi kuma gaba ɗayansa shine Allah shine musabbibil asbab as-sababiyya kuma ita ce wani abu da Allah ya sanya a cikin abubuwa a ɗabi'arsu ta halitta in an yi kaza kaza zai faru wannan shi ake ce masababiyya sanya hannunka a cikin ruwan zafi me kake ji ƙonewa zafi to sababiyya Allah ne ya kaddara wannan sababiyyar a cikin ruwan zafi ta ƙona hannun mutum to ita sababiyyar kad ta takhallafu
ko ta hanyar mu'ujiza ko ta hanyar karama ta waliyyai shi ne ake ce ma khawariqul adat abinda ba a saba ba ya auku to wannan hukuncin Allah ne ba ruwanmu da shi aikin Allah ne amma mu abinda aka hada mu da shi kallon sababi da kuma me abinda zai jawo sai kuma ni addu'a sai mu dogara ga Allah dan haka kada mutum ya daukar mataki cewa kada ai kaza kada a cakuda kada a gaisa kada ai wani abu temporarily a ce a dakata wani abu sai ya dauka sunansa rashin dogaro ga Allah in akai haka ba ai fiqhu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa tawakkali ga Allah shi ya fadi wadannan abubuwa kuma ya san ga yadda abu suke dan haka ne ilimin likitanci yanzu ya ce maka in ka shaki abu kaza zai haifar da kaza a cikin ka kowa san wannan ba an ka shaki wani abu zai sa abu gu in aka zuki wani abu zai sa abu gu wani guba ce za a mutu in aka ce maka ga wata guba in ka ci za ka mutu duk duniya za a ce maka mahaukaci idan ka ce bari in ci ai na dogara ga Allah ko ba haka bane ko mutum ya zo ya same ka sai ya share maka mari ya shiga jikinka sai a ce ai ba dole ne ka ji zafi ba in Allah ya ga dama ba za ka ji zafi ba duk wannan sunansa rashin hankali ko ba haka bane to ya kamata dan Allah da malamanmu da daliban iliminmu mu fahimci cewa wannan abun da gaske ne fa wallahi ba wasa ba da gaske ne ka duba duniya in dai kana da hankali ka ga me ake ciki mutanen nan da Allah madauki ya bawa ilimin nan na zamani da technology din da shi suke kafafar sun fi karfin kowa a duniya sai gashi a durkushe akan gwiwoyinsu suna cewa nan da sati guda nan da kwana 10 kayan aiki a asibitoci zai kare in dai cutar nan bata tsaya ba in ya kare kuma me zai faru mutuwa ake ku duba Italy yanzu me yake faruwa a ciki adadin mutuwa kullum kaje wani yana cewa ai shi ba a nuno masa mutuwar ba ya gani kaje YouTube akwai wasu abubuwan da aka yi a wasu asibitocin na Italy a yanzu da abin da ya faru a Wuhan a China duk suna nan kai sashin zaka gani zaka yadda abun gaskiya ne ko ko sai ya zo garu ina ga kamata da Allah mutane mu tsoratar da wato ba wai tsoran ake so a firgitar da mutane ba amma yadda muke sakaci da wannan abun gaskiya ba daidai bane kuma na faɗi abubuwa kwanan nan da yawa na faɗi wasu matakai guda uku ko ina jin wanda suka ji ni saude wani ilima ya ji har ya gaji waɗannan abubuwan har yau akan su nake ina nan ta mana na farko mu yawaita addu'a Allah ya tsare wani abu kada yi na biyu mai da'a ga shugabanni wajen abin da za su ce ayi na mataki in suka ce a daina cakuduwa a daina haduwa a daina tarika kai ko an ce irin yadda fatawa ta yanzu ta samu a duk duniya duk kasashen musulmi sun ba da fatawa yanzu da sallar juma'a da sallar jami'i duk a dakata su da suka ga adadin mutanen da suka mutu musu mu na Allah saboda abun yanzu ya fara zuwa Lagos Abuja inda ake yawan masallatan kila abun bai zo ba shi yasa wannan abun ba a ce ba wasu wuraren har sun fara cewa yanzu Abuja yau sun ba da sanarwar a rufe babu sallar jami'i babu ta juma'a wannan juma'ar mai zuwa a National Mosque kuma malamai ne suka yi wannan fatawar ba jahilai bane ba masu tsoro bane a wanda suke tausayin al'umma ne kuma shine fiqhun al'umma amma a zo a ce wai a ba komai da Allah wannan abun tsoro ne kawai kaza da kaza a shi abun yadda masu ilimin abun suka ambata saurin yaduwa ne da shi ba a taba ganin abu irin sa ba ba a taba ganin abu irin sa ba ka tuntubi waɗanda suka san abun labaruka kuma na san nan ina jin kowa a cikin ku ya gani social media ina ga tsaya ma ina ba ku wasu labarai zan bata lokaci amma ta'asilin abun shine wannan ita ce gaskiya abun nan ba gangan bane abun nan gaskiya ne kuma idan hukuma ta ce a dau mataki ko cewa akai a daina jami'i to karka ce an yaki addinin musulunci an hana addini kamar da zaka ji malami yana faɗa cewa so ake a hana dawafi a hana jami'i shi yasa aka dauko waɗannan abubuwa wannan zancen ba haka yake ba ba Allah sharin yahudu bai nasaran bai kai yadda za a yi waɗannan abubuwan amma abun ai akan su yake yanzu in dai masu kulla wani abu ne su ne yanzu abun yake gun su bai zo gun mu ba da abun mu yake shine baya wurin su kila wannan zance zai iya karbo hankalin mutane amma su ne suke shan azabar abun yanzu kuma muna da ƴan uwa da suke zaune a can kullun gaya mana suke ya jama'ar Najeriya ku dau abun nan fa da gaske daka a in kuka ji an ba da sanarwa hukuma ta hanyar commissioner lafiya ko minister lafiya na kasa baki daya a ba da sanarwa daga yau an sa kaza ko gwamna ya fada cewa dan Allah jama'a a daina tarika da taron daurin aure da taron mitin da semina da wa'azozi da wane ne da karatuttuka har sallar a ce ayi hakuri har wani lokaci to kada ka ji zafin komai kayi hakuri ka kwantar da hankalinka ka tsaya a tsakanin iyalinka kun yarda da wannan shawara yau wannan shine abin yi shine kuma ya dace da hankali kuma bai saba wa shari'ar musulunci ba wannan shine fatawar malamai gaba ɗaya a zamanin yanzu wanda kaji ya saba wannan la'alla bai ga abin a hakikanin sa ya zo masa ba da ya san da wannan fatawa ya taimaki mutane ya tsirar da rayukansu in a wata kasa ce aka kama mutum ya faɗi irin wannan zancen na ƙaryata irin wannan zancen a iya kama shi idan wani ya mutu sakamakon wannan sai an kai shi kurkuku kuma bai kamata mai wasa da wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya sa wannan cuta ba za ta zo mana ba Allah ya sa a inda take Allah ya maganin ta wanda duk ya kamu da ita Allah ya kawo masa waraka Allah mai iko ne ya hana sababiyar da take cikin wannan virus din ta yi fa'iliya ta aikatu ta yi zama ta dauki effect Allah mai iko ne akan wannan to wannan shine abin da muke addu'a Allah ya mana amma cewa mu dau mataki to bai saba mu addini ba ba kuma rauni bane ba tsoro bane a wannan ita ce hikima kuma ita ce fiqhu ita ce musulunci Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi bana jinka sosai na'am mu nan ina dutse eh na'am 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 wato abun a rude yake mai baka labarin yaqini akan wannan abun da wahala in abu aka ce ya zo kasa to a kowane lokaci zai iya zuwa kowane gari ba sai ka ji an samu mutum ɗaya ba in ka ji an ce mutum ɗaya fa gashi an kai shi asibiti to ba a san adadin waɗanda suka riga suka kamu ba malaman ilimin abu sun faɗa kuma ni dai ko ni kaɗai ne na yadda cewa symptoms ɗin wannan abun sai ya daɗe a jikin mutum ma ake wani abu ake iya ma'ana abun ya daɗe sannan ake ganewa haka ba sai mun bari abun ya yaɗu ko sai an sa dokar ba sai abin ya zo dutse sannan mu dau mataki ba in aka dauka cin yanzu ma wallahi ba mu yi laifi ba insha Allah ta'ala duk kokari ne da me dan a kare ran al'umma ran dan adam fa ka duba muhimmancin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi Ka'aba ya ce ya ke Ka'aba ya san girmanki na san girmanki amma ran mumini da ya fiki daraja abun Allah to abin da zai sa ran mumini ai hasarar sa kaga ya kamata a ce an dauki matakan da za a yi hakuri duk abin da aka ce me aka ce temporary media ne temporary major ko ba permanent abu bane cewa ya jama'a an rufe masallaci an hana sallah an hana dawafi makiya addini ne suka ce mu yi mun yi dan Allah ko yi hakuri da irin wannan zancen ya kamata a ce sakafar mu da wayewar mu ta fi karfin wannan irin yada irin wannan zancen to bai kamata musamman shi yasa raina zai bace in naji a ce malami ne ke irin wannan cewa makirci ne da kaza bayan ko ga hakika ana ganin ta ta ko ina Allah dai ya kyauta mana Allah ba kowa hakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu gane hatsarin wannan lamari Allah kuma ya tsare mu ya tsare mu ya tsare iyalan mu ya tsare garin nan baki daya ya tsare wannan jiha ta mu ya tsare Najeriya baki daya ya tsare duk kasa ta musulmi kai duk duniya ma Allah ya tsare ta daga wannan wato virus kada tasirin sa ya dakatar da komai na rayuwa su masu fadar da tsoratarwa akan wannan abun suna fadin abubuwan da wani abun sai ka ji akwai tsoro ma ka fade shi ana tsoran dan adam din da wannan abun zai kace Allah bai san iyakar sa kullun zancen da ake shi ne babu inda za a iya jure wannan abun wata daya masu zuwa wato ka tambayi likitoci ban sani ba ko akwai likitoci anan kila wani likitan ma yayi mana karin bayani duk cutar da take da alaka da respiratory system tana daga cikin cututtuka masu wahalar abin nan harka saboda me yanzu abin da ake cewa a cikin asibitocin mu na nan ma arewa duk inda zaka je wanda fa wannan abun ya same shi ƙarshe sai an tuke zuwa ga ICT
abin nan intensive care. Yawwa, intensive care kuma inda zaka same shi galibi gadajen yan kadan ne ma. Ban san anan garin guda gado nawa ake da shi. Gadajen sai gaba yawa, kuma a lokaci guda a ce mutum wajen 400 sun kamu, kowanne yana bukatar a bashi gado, ai ka san kafin a zo kan wani adadi da yawa sun mutu. Don haka abun daga hankali ne, amma ba so muke daga hankalin ya kai ga a kasa tunani ko a tsorata ko a firgita, ba firgita mutane muke so ba. Amma abin da na lura shi ne an yi andaretin wannan abun mu a nan arewa, kuma in muka yi wasa wannan sakacin da daukar matakin shi ne zai kai ga wani abu mummuna, ba ma fatan wani abu mummuna ya faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya, Allah kuma ya ba mu hakuri. بارك الله فيكم.